ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan yammaci, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Alhaji Muhammad Indimi a nan Dambuwa Road a garin Maiduguri a jihar Borno. A wannan rana ta Talata, ta Laraba 19 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430, wanda kuma ya zo daidai da 9 ga watan 9 miladiya ta 2009, a wannan majalisi namu na tafsirin Alkur'ani, wannan kuma shine majalisin mu na 17 a wannan wata. To, kafin mu shiga cikin ayoyin da zamu fassara a wannan zama insha Allah cikin suratu Yusuf, akwai kadan daga cikin tambayoyi da zamu ansa. Waɗanda suka rubuto tambayoyin duk sun rubuto su ne da yaren Larabci, wanda zai nuna cewa majalisin namu na Laraba ne zalla. Ce shin zan karanta ni da Hausa. Yace shin akwai wata magana ta Ibn Hazm Az-Zahiri wanda yake nuna cewa makiya musulunci da za su karya kasar musulmi, sannan kuma su yarda cewa musulmi su yi aiki da dokokin Allah a tsakankaninsu, amma mu'amalar su ta waje, wato hada-hada ta ƙasa da ƙasa, wannan su za su yi. To, ya ce wai a nan Ibn Hazm yana cewa musulmi ba za su yarda da wannan ba, za su tashi su yaƙi wannan shugaba wanda ya farlanta musu, wanda ya ba su dama su yi musulunci, amma kuma bai ba su dama cikin harkokin ƙasashen harkar ƙasa da ƙasa su yi musulunci ba. Ibn Hazm ya yi magana a kan menene darul kufr ko kuma darul harbi, mai kuma menene darul islam a cikin muhalla, kamar yadda sauran malaman fiqh duk suka rika yin wannan magana, inda za su yi bayani a kan tantance ina ne ƙasa ta musulmi, ina ne ba ƙasar musulmi ba, wanda kun san an samu saɓani na malaman fiqh wajen tantance ina ce ƙasar musulmi. Shin ƙasar da musulmi suka fi yawa, ko da kuwa shugabanninta ba musulmi ba ne, ko da kuwa ba shari'ar musulunci ake ba ita ce ƙasar musulmi, ko kuwa a ƙasar da shugabanta musulmi ne, ko da kuwa jama'ar ƙasar ba su ne ba musulmi ba ne, ko kuma musulmin ƙasar 'yan kaɗan ne wannan ita ce ƙasar musulmi, ko kuma a ƙasar da ake aiki da shari'ar musulunci ko da kuwa shugaban ba musulmi ba ne ita ce ƙasar musulmi. To, waɗannan duk ra'ayyuka ne, kowane ra'ayi nan akwai malamin da ya rike shi, yake ganin wannan shine ta'rifin ƙasar musulmi. Shi Ibn Hazm yana ga cewa ƙasar musulmi tana zama ƙasa ta musulmi bil ghalaba, wato bil ghalaba man hum ahlul ghalabati fiha, suwa ke da ƙarfi. Idan musulmi suka fi ƙarfi a ƙasar, to ƙasar su ce. Idan wanda ba musulmi ba suka fi ƙarfi a ƙasar, to ƙasar waɗanda ba musulmi ba ce, ko da kuwa akwai musulmi. Wannan shine ra'ayin Ibn Hazm, wanda a kan sane yake cewa ko da a ce, wato in aka ce shugaba ba musulmi ba ne, to kaga an fi ku ƙarfi, ko da kuwa kun fi yawa, sai yake ganin cewa idan har musulmi su suke da yawa kuma an ba su dama su yi shari'a, amma wanda yake shugabanta su ba musulmi ba ne, a ra'ayin shi Ibn Hazm yana ga ƙasar ba ta musulmi ba ce. Wannan ra'ayi ne da dama daga cikin malamai suka saba masa, ba wai ra'ayi ne da aka sallama masa ba. Ra'ayi mafi rinjaye da malamai suka fi tafiya a kansa, kuma shi ya fi dacewa da zahirin manisoshi na Alkur'ani, shi ne inda musulmi suka fi yawa suke da damar su tsaye da sha'airul islami zahira, suna da dama su tsayar da shari'o'i ko kuma abin nan ibadoji na musulunci na zahiri, wato suna da dama su yi masallaci, su yi sallah, suna da dama su gina makaranta, suna da dama su yi azumi, su yi bukukuwan idi na babbar sallah da karamar sallah, duk suna da damar waɗannan sha'airul islam ɗin su yi su, suna da damar su fitar da zakka. Wannan ƙasa koda kuwa akwai waɗanda ba musulmi ba a ciki, to ƙasar musulmi ce. Koda kuwa wanda suke shugabancin ma ba musulmi bane, to ƙasar ta musulmi ce. A iya cewa watakila wasu sun zo daga waje sun kwace musu ƙasar, amma dai tana nan ƙasar musulmi ce. Wannan ra'ayi ne da dama daga cikin malamai da suka faɗa. Akwai littafi na wani malami da ake kira Sheikh Abdullah Yusuf al-Judayya, ya rubuta littafi kan wannan mas'alar gaba daya, ina ne ƙasar musulmi, ina ne ba ta musulmi ba. Saboda haka wani ya karanta magana Ibn Hazm ne kadai, don haka saboda haka sai ta cara da ita, kai ka ce shi kadai yayi magana a cikin mas'ala din, tare da cewa mas'alar ma har littafi wani yayi ka cokam akan ta, ina ne ƙasar musulmi, ina ne ba ƙasar musulmi ba. Kuma ƙarshe abin da yafi rinjayarwa duba da ra'ayyukan jumhurin malamai da kuma abinda nassoshi suke goyon baya, shine inda ya kasance musulmi su suka fi yawa, kuma suke iya tsayar da sha'airul Islam, wato za su yi sallah babu mai hana su, za su yi azumi babu mai cewa da su a'a, za su yi wato fitar da zakka, za su fita su je hajji, duk waɗannan sha'airul Islam na zahiri suna da damar su yi su. To koda ko zai fi ƙarfin su, a ce yanzu wata ƙasa ta ba ta musulmi ba ta durowa ƙasar Najeriya ta kwace komai da komai koma hannun waɗanda ba musulmi ba 100%, amma musulmi suna iya tsayar da waɗannan sha'air din, to ƙasar su ce. Amma inda ba za ku iya sallah ba, ba za ku iya azumi ba, ba za ku iya yin fitowa ku yi wani abu na ibadar ku a fili ba, to wannan ita ce ake cewa ba ƙasa ce ta musulmi ba sai ku yi hijira, in kuna iya ku hijira. Duk da yake maganar hijira a yanzu magana ce wacce take tana da dan wato wahalar sha'ani. In ka ce a yi hijira a je ina? Domin hijira ana zuwa ne darul mana'a. Yanzu sai dai ka zama dan gudun hijira. Dan gudun hijira kuma an san menene dan gudun hijira? Wata ƙasa zai je a kafa masa tanti, ana ba shi sadaka, shi ba aka kwana biyu kura talafa a koro shi ƙasarsu. Yanzu ka duba yan gudun hijira na Falastin da suke kudancin Lebanon, arewacin Isra'ila. Ka duba sama da shekara 50, amma har yanzu ba su da haƙƙoƙi da 'yan Lebanon suke da shi. Don haka ba za su iya shiga kasuwa su yi saye da sayarwa ba, ba za su iya yin wani, ba za a iya ɗaukar su wani aiki ba. Sama da shekara 50, wani tun yana yaro ƙanƙani aka zo da shi, yanzu ya tsufa. Tun 1948, yanzu kaga shekara 60 kenan, har da ɗaya. Amma har yanzu ba su da wani haƙƙi na su shiga kasuwa ko a ɗauke su aiki. In ka je kaga inda aka juye su a kudancin abin nan Lebanon, sai wato ka zubar da hawaye. Irin rayuwa da suke, ba a yadda su yi makarantu ba, sai dai makarantun da za su yi a yankinsu, amma wasu shiga makarantu na gwamnati ba su da wannan damar. Ba a yadda su riƙe passport na ƙasar Lebanon ba, sai a ba su ɗaya takardu wanda ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya za ta riƙa ba su, da shi za su riƙa fita inda duk suke so. A matsayin ba su da ƙasa ne. Isra'ila ta kore su, kuma Lebanon ba ta yadda cewa su 'ya'yanta ne ba. To kaga wannan ita ce, ba ita ce hijirar da ake so kai ba. Hijirar da zaka samu mana'a, wato da zaka samu kariya, a riƙa baka kariya, ka ji cewa ka ba a ƙasarka kake, ita ce hijira. To ka gaya min inda zaka je yanzu duniya ka yi hijira? Ba inda zaka je. Saboda haka wannan magana ta Ibn Hazm an saba masa a kanta. In ka samu littafin Yusuf al-Judayyi, ya kawo maganar a ciki shi kansa, kuma ya nuna cewa wannan magana ba ita ce maganar da malamai suka rike ba. Sunan sunan littafin sa ina jin darul abinna hukumud darain fil fiqh al islami dirasa muqarana fil kitabi was sunnah, ko ala dawil kitabi was sunnah. Sai wanda yake cewa shin annabi Yusuf alayhi salam yayi aure kuma yana da yaya? Babu shakka yayi aure, kuma babu shakka yana da yaya. Sai dai maganar wa ya aura, su wane ne yayan? Wanda ita ce, amma magana ya aure yayi aure, magana yana da yaya yana da yaya. Wa ya aura, babu nassi sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wannan maganar. Alkur'ani ko bai bujuro da wannan maganar ba, illa iyaka abinda ake samu a cikin Isra'iliyat cewa ya auri imra'atul aziz, sannan kuma ake fadar abubuwa da dama a game da wannan auren. Wasu suka ce bayan ya samu sarauta ya zo sai ta zo tana bara, ita kuma mulkin ya fita daga hannunsu, ta shiga wani hali na kakanikayi, ta zo tana bara, sai ta ganshi akan a cikin wato sitira ta shugabanci, ga kuma wato fadawa duk an zage shi ta ko ina yana kan abun hawansa wato fi ubbahatil mulk to a wannan lokacin sai take cewa subhana man ja'ala al-abida mulukan wal muluka abida sarki ya tabbata da wanda ya juyar da al'amari ya mayar da bayi suka zama sarakuna sarakuna kuma suka zama bayi to shi dai a lokacin da ya ganta a lokacin ya nemi ta zo ya kyautata mata sannan kuma ya aure ta bayan mijinta ya mutu ya aure ta wasu suka ce da ya aure ta ranar da suka tare yace to yace da ita to yanzu kin ga wannan bai fi zama mafi kyau mafi dadi mafi alkhairi saboda abin da kike nema daga farko ba sannan kuma a duk wannan a Isra'iliya ne aka ce kuma bayan ta tsufa aka dawo mata da yarintarta ta dawo budurwa wato ta dawo budurwa daman kuma shi Aziz sun ce innini ne baya iya kusantar mace saboda haka kaga ya same ta budurwa sannan kuma ubangiji ya dawo mata da kyanta wannan duk Isra'iliya ne dan akwai Isra'iliya da dama a cikin suratu Yusuf mun yi ta kauce musu ne don kasu bata mana lokaci to wannan kuma addu'a ce yake cewa wani lafazi bai gane ba Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ajulu ajulu ne ko kuma ahulu ne ajulu ne bil jim ba ahulu bane sai kuma shi kuma wannan yana cewa ayat da ta ce wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim yace a cikin tafsiri na ce wannan magana ce ta imra'atul aziz ba magana ce ta yusuf alaihi salam ba wannan ba magana ta bace magana jumhurul mufassirin daukacin tafsiri abinda suka ce kenan a wancan lokacin ma haka nace maganar ta ita imra'atul aziz ce don ita ce ke magana a lokacin shi lokacin annabi yusuf ma yana kurkuku bai fito ba ma ya gurin shi a lokacin dan sai da ta gama maganar ta shi wannan sarki yace wa qala al-malik tuni astakhlisuhu uturi bihi astakhlisuhu li nafsi sai bayan da duk ta gama maganar ta sannan yace aje a zo da shi kaga ba ma ya gurin saboda haka maganar sa ce sai yake cewa su wannan ayat ta tariki ta saboda ta ce inna rabbi ghafurur rahim ai ina jin mun yi ta'aliki a wannan lokaci ina tsammani kana gengedi amma mun yi ta'aliki akan cewa wannan yana nuna sun san Allah kuma suna sifanta Allah da wasu sifofinsa sai dai wannan bai hana su shirka ba kamar yadda a cikin surar karshenta Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna da dama daga cikin mutane ba sa yin imani da Allah face kuma suna yin shirka kaga Qurayshawa ai duk sun san akwai Allah sun san shi ya halitta shi ya halicce su shi ya halicci sama da ƙasa shi ya halicci ruwa shi ya halicci duwatsu ya halicci wuta ya halicci abin nan rana da wata amma duk da haka wannan sanin Allah da suka yi bai hada su kuma yin shirka ba kamar yadda zamu zo bi bayani a daidai wannan ayat da zamu karanta saboda haka fadarta inna rabbi ghafurur rahim baya da wani iskali idan ka san cewa waɗanda ba musulmi ba su ma za su iya sanin Allah amma kuma wannan ba zai hana su yin shirka ba wannan kusan tawaturi ne kusan kurin malamai gaba daya sun ce yayi aure amma sukan kawo maganar auren abin nan ne auren ita wannan matar ita ce ya aura ba ita ce ya aura ba Allahu a'lam to za mu tashi akan aya ta nawa ne to za mu koma ba mu gama fassara aya ta 100 ba falamma kuma kan aya ta 99 falamma dakhalu ala yusufa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim falamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu misra in sha'a الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
نعم. الله يقول فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. Ubangiji madaukakin sarki ya labarta mana yadda annabi Yaqub alaihi salam shi da ƴaƴansa gaba ɗaya suka tattaro suka taho Masar, inda annabi Yusuf alaihi salam yake sarauta. Yayin da suka zo, annabi Yusuf alaihi salam ya tare su a bakin gari shi da jama'arsa, wato manya-manya jigajigan gari suka fita suka je suka taro annabi Yaqub alaihi salam da shi da ƴaƴansa wanda suka zo daga ƙauye. Annabi Yusuf alaihi salam awa ilaihi abawaihi, ya jawo iyayensa biyu kusa da shi ya rungume su. Wa qala, yace idkhulu misra in sha Allahu amin, ku shiga Masar in Allah ya so kuna amintattu, ba tare da fargaba ba, ba tare da tashin hankali ba, kuma ba tare da wahala ba. Wahalar da kuke ciki in sha Allahu ta yanke. Wa rafa'a abawaihi ala al'arshi, ya ɗora iyayensa biyu a kan gadonsa na sarauta. Wa kharru lahu sujjada, alhalin su da ‘yan uwansa sun faɗi ƙasa sun masa sujjada. To sun faɗi sun masa sujjada, sannan sai ya ɗago iyayensa biyu, babarsa da babansa, ya ɗora su a kan gadon sarautarsa. Wa ƙala, ya ce ya abati haza ta'wilu ru'yaya min qabl, ya ce ya baba, wannan shi ne fassarar mafarkina da na yi tun da can, wato sama da shekara 20 ko ma shekara 30 da wani abu, gashi yau ya tabbata. Wannan yana nuna maka fassarar mafarki yana iya tabbata bayan shekaru masu yawa. Ba lalle ba ne don ka yi mafarki yau, gobe ka ga abin da ka gani a mafarkin ya tabbata. Ta yiwu wannan abun gaskiya ne, haka ne, amma ba yanzu zai tabbata ba, sai an ɗau lokaci. Ka ga mafarkin annabi Yusuf alaihi salam tun yana ƙanƙani ya yi shi, amma bai tabbata ba sai bayan ya zama sarki. To shi ne ya ɗaga abin nan, shi ne yake gaya wa babansa, ha za ta wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa, ubangiji ya sanya mafarkina ya zama gaskiya, ya mai da shi yanzu gashi haƙiƙa, abu ne wanda muna gani da ido. Can a can baya mafarki ne ya yi, ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin, yanzu kuma ga ƴan uwansa 11 da kuma babansa da babansa gashi sun faɗi sun masa sujjada. Kaga fassarar mafarki ta tabbata, kuma an samu mutabaka tsakanin mafarkin, abin da ya gani a mafarkin da kuma abin da ya faru a awaki. A mafarkin ya ga taurari guda goma sha ɗaya, waɗanda su ne ‘yan uwansa 11, ya ga rana da wata, waɗanda su ne babansa da babarsa. Kaga abin da ya gani shi ɗin ne ya faru, wato waɗannan rumutsin ba a samu canji ko kaɗan ba. Wanda kuma a mafarki wani lokaci ka iya ganin abu a mafarki kuma wani abu ne daban zai faru, ba wai shi wannan abin da ka gani a mafarki ba, shi wannan abin yana nuni ne zuwa ga wani abu kuma daban wanda ba wannan ba. Ta yiwu abin da za ka gani a mafarkin ma shari'a ta hana, ba ta lazumi tsakanin ka ga abu a mafarki shari'a ta hana kuma ya zan alheri ne. Kana iya ka ganka a mafarki kana yin wani abin da ba shi shari'a ta yadda kai ba, amma wannan ba yana nuna cewa kuma in an yi fassarar mafarkin zai zama maka tashin hankali ba, zai zama maka sharri ba, zai iya zama maka alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi mafarki ya ga mutane sanye da riguna, wani rigarsa iya kirji, wani iya ciki, wani iya gwiwa, wani ma rigarsa tana jan ƙasa. Ya ce sai ya ga sayyidina Umar rigarsa tana jan ƙasa, aka ce fa ma awwaltahu ya rasulullah, qala ad-din, ya rasulullah me ka fassara wannan mafarki, sai ya ce ad-dini. a zahiri idan ka jari gakka a ƙasa kana namiji kai laifi ko ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzratul mu'mini ila nisfi saq fa in kana wala budda fa ila alka'bayn fa ma asfala min alka'bayn min alizari fa fin nar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu'mini ya saki taguwarsa tana jan ƙasa amma gashi yayi mafarki sayyidina umar yana sanye da taguwa tana jan ƙasa kuma aka fassara wannan taguwar mai jan ƙasa da cewa addini ake nufi ashe kenan dan mutun ya ganshi a mafarki yana wani abin da a shari'ance a zai shi shari'a take so ba ba shi yake nuna in an fassara shi zai zama barna ba idan mutum ne ahlus sunna mai bin sunna sau da kafa watakila ma mai wa'azi ne malami ne sai mafarki yana zukar sigari subhanallah ya tashi ya ce subhanallah ni ko menewa Allah sigari kuma Allah ya tsare mu to ba lalle sigarin bace tayi wani ilimi ne kuma zaka kwankwado sabu wanda da baka sani to saboda haka ba ta lazumi tsakanin wannan da wancan to anan Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabi Yusuf alaihi salam mafarkin sa gashi nan karara ya faru gashi nan ido da ido ya gani anan masu tafsirul ishari waɗanda suke irin tafsirin hannunka mai sandadin nan a ce a fassara ayoyi da wasu ma'anoni waɗanda za a ce akwai hannunka mai sanda a ciki to masu irin waɗanda tafsirul ishari din sukan ce wannan sakamako ne Allah madaukakin sarki wa annabi Ibrahim alaihi salam amma sakamakon ya zamba akan shi ba akan jikokinsa a lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam da Allah yake cewa wa idh abinnan malakuta samawati wal ard wal yakuna wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ard wal yakuna min al muqinin Allah ya ce falamma janna alaihi al layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afili فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال اني بريء مما يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين هذو دي كرشن ودنن ايوي suka ce kaga ya ga taurari ya ga wata ya ga rana abubuwa guda uku ya gani waɗannan taurari su ne wanda daga ƙarshe suka zama taurarin da suke nuni zuwa ga ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salam wata rana da wata kuma iyayensa ce a ƙarshe a ta uku ya ce inni bari'un mimma tushrikun ni ba abinda kuke shirka saboda ya barranta daga shirka amma bai barranta ba sai a karo na uku saboda haka ya jinkirta barranta a karo na farko da karo na biyu shi yasa aka jinkirta masa sakamakon shi ma sai a kan jikokinsa saboda haka bai kasance akan Ishaq ko Yaqub ba sai akan Yusuf alaihi salam wannan tafsir ne ishari ba lalle ne ya kasance haka din bane yace wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijni ubangiji ya kyautata min yayin da ya fito da ni daga kurkuku waja'a bikum min al-badwi ku kuma yazo da ku daga ƙauye ce ubangiji ya min mai kyau ya min abin da yafi komai kyau id akhrajani min as-sijni yayin da ya fito da ni daga kurkuku kaga bai ce yayin da ya fito da ni daga rijiya ba bayan kuma sai da aka fara jefa shi kurarramar rijiya kafin a kai shi kurkuku amma sai ya ambaci kurkuku bai ambaci rijiya ba malamai suka ce na farko saboda rijiya wani abu ne da ya faru da kaddarar ubangiji wato kaddara ce ta ubangiji haka kawai ya tsinci kansa cikin rijiya ɗan uwansa sun jefa shi amma kurkuku shi ya zaba rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay shi ya zaba a sashi kurkuku saboda haka sai ya ambaci abinda shi ya zaba wa kansa ubangiji kuma ya fitar da shi daga cikin wannan kangi sannan abu na biyu da malamai suke faɗa anan baya so ne ya ainihin tsokano tsohon gulando tsohon ciwo ya ce wa ɗayan uwansa la tasriba alaikumul yau babu wani abin zargi tare da ku a yau a shigar sarijiya ɗayan uwansa ne suka jefa shi da zarar ya ce wa qad ahsana bi id akhrajani min aljubbi ko min ghayabati aljubbi to duk za su sunkuyar da kai zai sa su ji kunya. Ubangiji na ya kyautata min da ya fito da ni daga kurarramar rijiyar nan, to duk za su ji kunya kuma. Kaga kamar yana tuna musu abinda suka yi masa laifi ne. Don haka shi kuma ya riga ya musu alkawarin cewa wannan magana ta wuce, la tathriba alaikumul yau, daga yau wannan magana ta wuce kuma babu sauran zargi. Don haka sai kwata-kwata ma ya batar da ita ba ta cikin tunaninsa. Saboda haka sai ya kawo maganar kurkuku, wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi, yazo da ku daga kauye, ya kawo ku daga kauye, ya fito da ku daga kauye. Fitowa daga kauye a shigo birni inda ilimi yake, inda abin nan ni'ima ta rayuwa take, ni'ima ce daga Allah. Zaman kauye cikin jahilci da talauci ba ni'ima bace. Saboda haka anan yana fadar wata ni'ima kuma da Ubangiji ya musu, da sun suna cikin kauye, amma kuma Ubangiji ya fito da su, ya kawo su birni. Da can suna cikin wahala da yunwa, Ubangiji ya kawo su inda akwai dukiya, inda akwai abinci. Da can suna cikin talauci, gashi inda ɗansu yake shugabanci, kaga ya fitar da su daga cikin wahala, ya kawo su cikin ni'ima. Anan ma za ku ga ladabi na Sayyidina Yusuf alaihi salam wajen magana, inda ya ce waja'a bikum minal badwi, bai ce abin nan waja'a bikum ko wa akhrajakum minal ju'i ba wal faqri, duk bai faɗi wannan ba. Ya ce ya fito da ku kuma daga yunwa da talauci, haka kamar akwai wani gorantawa. Sai kawai ya ce waja'a bikum minal badwi, an san yanayin zaman ƙauye dama yana tattare da waɗannan abubuwa, kuma musamman ma kasancewar ana cikin wani hali na kakanikayi na fari a yankin gaba ɗaya. Saboda haka wanda yake cikin ƙauye sai ya fi kowa shan wahala. Sannan a lokacin Masar ita ce tafi ko ina, wato yalwar abinci. Ana cikin wannan hali Ubangiji ya fito da su, ya kawo su Masar, ya kawo su ƙarƙashin mulkin ɗansu. Kaga wannan ni'ima ce babba. To duk wannan bayanan sai Annabi Yusuf alaihi salam ya dunkule shi a cikin kalmar badwi, ba tare da ya kawo ta kalma da za ta sa su ga kamar yana goranta musu ba. Ce waja'a bikum minal badwi, kuma wannan yana nuna maka idan mutum na iya zaunawa a birni ya fi masa ni'ima sama da ya zauna a ƙauye. Musamman idan ƙauyen da zai zauna ƙauye ne wanda babu ilimi a gurin. In babu ilimi to ba za a samu addini ba. Inda kuma duk zaka zauna babu kyakkyawan addini to ba alkhairi cikin zamansa. Sannan ɗabi'ar ɗan ƙauye akwai jahilci. Al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajjaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi. Ubangiji ya ce abin nan ƙauyawa, al'arab su ne ƙauyawa, ba wai larabawan ƙauye ba. In aka ce al'arabi ana nufin ba ƙauye, ko ma wani irin ƙabila ne, ba larabe ne, ba ture ne, ba haushe ne, kanuri ne, ko ma menene shi. In dai a ƙauye yake to a'arabiyun ne. Don haka masu fassara al'arab da larabawan ƙauye sun takura abin. Ta yiwu ya zama ba larabe ne, ta kuma ya zama ba balarabe ba ne. To Ubangiji ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa, ƙauyawa su suka fi tsananin kafirci da munafici. Wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli, su suka fi cancantar, su jahilci abinda Allah ya saukar wa manzansa. Saboda me? Saboda sun yi nisa da inda ilimi yake, don haka za su jahilci wannan. Sannan mutumin ƙauye har ila yau yana da gilza, yana da kaushin zuciya, saboda bai cakuɗu da mutane ba balle tana ya saba da juriya. Wanda ya saba shiga jama'a yau da kullum shi kan same shi ne mai juriya sautari, sabanin wanda baya shiga cikin jama'a. Ba waɗanda ya sani sai wanda suke danginsa ne kawai, wannan wan sani, wannan ƙanin sani, wannan baffan sani, daga wanda zai masa biyayya sai wanda shi zai wa biyayya. Amma bai san zai iya gamuwa da wani mutum ba wanda ba abin da ya haɗa su, illa kawai shi mutum ne. To a irin nan idan bai saba ba sai ga baya da juriya, baya da haƙuri. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Abu Huraira ko hadisin Anas ibn Malik, wanda abin nan Imam Ahmad ya fitar da shi a Musnad bi sanadin hasan, yake cewa man bada jafa, wanda duk zai shiga ƙauye ya zauna to zaka same shi da kasasshiyar zuciya, wato ba shi da tausayi, ba shi da rahama, ba shi da kuma abin nan haƙuri. To shi yasa za ku ga Allah maɗaukakin sarki duk sanda ya tashi aiko manzanni baya aiko su daga cikin ɗan ƙauye fituk, sai dai aiko shi daga cikin alƙaryatai, kamar yadda za mu gani a nan gaba cikin wannan sura ɗin. saboda su ne suka fi sanin dabi'un mutane kuma suka saba da cakuduwa da jama'a don haka su za su yi hakuri wajen isar da sako waja'a bikum minal badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati yace bayan shaydan ya bata tsakani na da ƴan uwana kaga anan gaba daya sai ya tattara laifin ƴan uwansa duka sai ya jibga wa shaydan gaba daya sai ya dora laifin akan shaydan bai ce bayan kun cuce ni ba kagan kai ne sai kace min ba'di an zalamani ikhwati bayan ƴan uwana sun zalunce ni sun jefa ni rijiya sun yi kaza sun yi kaza gaba daya sai ya dauke laifin sai ya dora akan ƴan abin akan shaydan yace min ba'di an nazaga ash-shaytan sai yace baini wa baina ikhwati bai ce min ba'di an nazaga ash-shaytan baina ikhwati ba sai ya kara da baini wa baina ikhwati dan kamar ya nuna cewa shi ma shaydan din yayi masa wani abu duk dai ya nuna cewa laifin dun namu ne kuma wannan sharri ne na shaydan kaga duk wanda yana daga cikin karamci da ladabi na Yusuf alaihi salam wanda ya da a ce kowa zai yi dabi'antu da irin waɗannan dabi'u to da an samu zaman lafiya cikin al'umma da ba a samu tashi tashin hankali da yawa ba kaga gaba ɗaya yayi afwa tunda yace yayi afwa ya manta la tasriba alaikumul yawm din da ya faɗa sai ya zan ita ce take amfani har yanzu gashi yanzu ya ce da su daman babu zargi akan ku don haka babu wani kuma zargi ya nuna waccan takaddar an riga an abin nan an nade ta an rufe ta wannan fayil din an rufe shi kuma ba za a sake buɗa shi ba ce min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati wannan kuma shine ladabi na abin nan na annabawa ladabi na mutanen kirki duk sanda abu ya faru suka ce sun yafe to sun yafe kenan ba za su sake daga maganar ba amma duk wanda zai ce ya yafe amma ba zai manta ba to kuma wannan akwai wata magana daban ka yafe amma ba za ka manta ba ma'ana duk sanda kaga mutumin nan zaka yi dago maganar ko zaka daga a gurin wasu to wannan yafiyar akwai saura akwai rina aka ba sauran rina aka ba yace inna rabbi latifun lima yasha ubangiji na mai tausasawa ne ga abin da yaso ubangiji ya tausasa masa lokacin da yana cikin rijiya ya ainihin ɗebe masa kewa ta hanyar yi masa wahayi cewa zai labarta wa ƴan uwansa abin da duk ya faru wanda wannan ya sa ya ji cewa to akwai ranar fita daga rijiya ba ya zo ya zauna har abada bane ya tausaya masa lokacin da aka ɗauke shi a matsayin haja ta sayarwa inda Allah ya ce wa asarruhu bida'a ubangiji ya tausaya masa wannan ba su rike shi ba da su rike sun tafi da shi shikenan watakila za su zai shiga cikin wani halin da yafi wanda ya shiga ciki daga baya sai gashi a cikin kasar a babban gida kasarul aziz sannan ubangiji ya tausaya masa lokacin da matar aziz wato babban mutum na masar ta shiga yi masa makirci iri-iri ubangiji ya tausaya masa anan haka nan ubangiji ya tausaya masa lokacin da matan gari suka sako shi a gaba ubangiji ya tausaya masa lokacin da aka kai shi kurkuku ubangiji ya tausaya masa gashi ya fito da shi ya bashi mulki saboda haka inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim lalle shi ubangiji shine masani kuma wanda yake shine mai cikakken sani shine kuma wanda yake gwani mai hikima sannan sai yace rabbi ya ubangiji
rabbi qad a'taytani minal mulki wa 'allamtani min تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
تقومي يتك كما سيرا لكل شيء إذا ما تم نقصانه fala yugharru bi tibil aish insanu duk abinda ya cika to kuma zai fara ruguwa ne don haka duk abinda annabi yusuf alaihi salam yake so ya samu a nan duniya ya samu ubangiji ya bashi ya zabe shi ya bashi ilimi sannan ya zabe shi ya bashi mulki sannan ya fitar da shi daga kangin bala'i iri-iri da ya fada a ciki sannan bayan haka gashi nan ya kawo masa iyayensa da ƴan uwansa ya hada su guri guda don haka duk wata ni'ima da yake so ta duniya ubangiji ya bashi don haka yanzu sai tunanin lahira kawai shine a gabansa to haka mutumin kwarai yake duk sanda ya samu wata ni'ima to kuma kada wannan ni'imar ta mantar da shi lahira wannan ni'imar sai ta tuna masa to kuma akwai lahira a gabanka yanzu ka samu ni'ima abinda duk kake fafutukan nema ka samu to tsaya kuma kai abinda zaka gyara lahirarka da shi don haka annabi yusuf alaihi salam yace rabbi ya ubangiji kad ataitani minal mulki hakika ka bani wani abu na mulki. Allah madaukakin sarki ya bashi mulki, ba dukan mulki ya bashi ba, domin ba shine sarkin Masar a lokacin ba, amma ya bashi wani bangare na mulki mai yawa. Shi yasa min anan tab'idiyya ce, ba li bayanin jinsi bace. Ya bashi wani bangare na mulki, inda ya bashi duka mulkin ne da Allah ba zai ce ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki ba. Saboda haka ya bashi wani bangare na mulki. To saboda haka Annabi Yusuf alaihi salam yana daga cikin annabawa kuma waɗanda suke sarakuna. Annabi ne kuma sarki ne, kamar Annabi Dawud alaihi salam annabi ne sarki ne, Sulaiman alaihi salam annabi ne sarki ne. Wa qatala Dawudu Jaluta wa ataahu Allahul mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha. Ubangiji ya bashi mulki ya bashi kuma annabci, shine hikima din. Sannan Annabi Sulaiman alaihi salam shima addu'a yayi, rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Saboda haka shima Allah ya bashi mulki. To waɗannan suna daga cikin annabawa kuma suna daga cikin sarakuna. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya roki Ubangiji ya sanya shi abdar rasula, bawa manzo, ba nabiyan malikan ba. Lokacin da aka bashi zabi, wanne kake so? Ubangiji ya bashi zabi, a sa ka malikan, nabiyan malika, ko kuma abdar rasula? Yace bal abdar rasula. To sai Ubangiji madaukakin sarki ya hada masa matsayin da yafi na duk waɗanda suka samu mulkin. Shi yasa dukkan ulul azmi minar rusul, babu wanda yake malik, amma manzanni ne. Manzanni ne, bayi ne na Allah, manzanni. Babu wanda aka kira shi da suna al-malik. Annabi Nuh alaihi salam, Annabi Musa, Annabi Ibrahim, Annabi Nuh, Annabi Musa, Annabi Isa, dukkaninsu babu wanda yake sarki, amma kuma manzanni ne, bayi ga Allah. Domin abinda ake kira al-mulk shine kazan yazan annabi ne wanda ake yi masa biyayya, yana umarni ya abin nan yayi umarni ya hana ya ce yi kaza, bar kaza, aiwo min kaza, dauko min kaza. Wato yazan yana sarrafa jama'a, wato ta kashin kansa, wannan shine sarki. Annabi kuma manzo, wanda shi yana sarrafa jama'a amma da umarnin Allah, da umarnin Allah. Yana ce musu ne ku yi kaza, Allah ya ce ku yi kaza, ku bar kaza, Allah ya ce ku bar kaza, ku yi wo kaza. Wato umarnin Allah yake ba su, command ne daga Allah. Sabanin sarki shi wanda yana ba da command akan abin da ya halatta ya ba da command akai, ko da ko ba wai umarni ne, wahayi ne daga Allah ba. Saboda haka waɗancan annabawa waɗanda Ubangiji ya sanya su manzanni ne, ba sarakuna ba, suna da wani nau'i na sarauta wacce ta fita waɗancan. Tunda ita sarauta ce wacce jigonta shine umarni daga Allah gaba daya. Saboda haka sai zan ulul azmi minar rusul sun fi dukkan waɗannan annabawa, sun fi Annabi Dawud alaihi salam, sun fi Annabi Sulaiman, sun fi Annabi Yusuf alaihi salam matsayi a gurin Allah. Don haka yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, kuma ka sanar da ni daga fassarar mafarkai, ka sanar da ni wani abu na iliminka na sanin fassarar mafarkai. Fatiras samawati wal ard, wanda ya kage halittar samai da ƙasa. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, kai ne majibinci na a duniya da lahira. Kaga anan ya faɗi ni'imomi guda biyu manya da Ubangiji ya masa a duniya, ya faɗe su dan ya mayar da ni'ima da Ubangiji ya masa zuwa gare shi, ya mayar da aikin Allah zuwa gare shi, ya nuna cewa ba dabararsa bace ko iyawarsa ta sa ya samu. Ubangiji kai ne ka bani. Saboda haka wannan akwai al-i'tirafu bi ni'matillahi alayhi, sannan kuma ya yabi Allah ya masa kirari fatiras samawati wal ard, sannan kuma sai ya roke shi ni'imomi guda biyu kuma na lahira, ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, ya ambaci ni'imomi biyu na duniya kuma ya nemi Allah ya masa ni'imomi biyu na lahira, waɗanda su ne kuma su ne jigon ni'imomi gaba ɗaya. Allah ya karɓi ransa yana musulmi, sannan kuma ya haɗa shi da mutanen kirki ranar gobe kiyama, ce tawaffani musliman, ka karɓi raina ina musulmi, wa alhiqni bis salihina, sannan kuma ka hada ni da mutanen kirki, wato a ranar gobe kiyama ka tashe ni cikin mutanen kirki, annabawa da manzanni yake nufi. To wannan addu'a da annabi Yusuf alaihi salam yayi, wasu malamai suka ce zai yiwu yayi ta ne lokacin da mutuwar ta zo masa, wato yana kan shimfidar mutuwa, sai yayi addu'a, ya Ubangiji ka karbi raina ina musulmi, kamar yadda ya tabbata cikin sahihaini daga Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin rashin lafiyarsa, wacce a ita ne ya bar duniya, ya rika daga dan yatsansa sama lokacin da mutuwa ta zo masa, yana cewa Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Wato kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana roƙon mutuwa bane, a'a mutuwar ta zo yake cewa ya Ubangiji a hada ni da tawaga mafi daukaka, ita ce tawaga ta mutanen kirki, ita ce tawaga ta Allah. Wasu malamai suka ce kuma zai yiwu ya roƙe shi ne Ubangiji ya karbi ransa lokacin da mutuwar ta zo akan musulunci, ya roƙe shi ne ya karbi ransa lokacin da mutuwar ta zo akan musulunci, ba wai ya roƙe sa ne ya mutu ba, ba cewa ya Allah kashe ni ba, ya ce Allah ka karbi raina ina musulmi, ma'ana lokacin da mutuwa ta zo. Wala tamutunna illa wa antum muslimuna, kada ku mutu face kuna musulmi, ma'ana kai addu'a Allah madaukakin sarki ya barka akan wannan addini, kada ya karkatar da kai zuwa ga wata gurbatacciyar hanya har lokacin da mutuwar ka za ta zo. Wannan shine ma'anar tawaffani musliman. Saboda haka ya roki Allah ne madaukakin sarki ya tabbatar da digadigansa akan musulunci, ya kuma hada shi da mutane na gargaru yayin da ajalin sa yazo rayuwarsa ta kare, ba wai ya roke shi anan take ya mutu ba, kamar yadda kake addu'a ga mutum kace amataka Allahu alal Islam, Allah ya karbi ranka akan musulunci, kaga ba kana masa addu'a bane ya mutu nan take. Mukan ce Allahumma ahina muslimina wa tawaffana muslimina, ya Ubangiji ka rayar da mu muna musulmi, ka karbi rayukan muna musulmi, wa alhiqna bis salihin, kaga wannan addu'a ce ba roƙon mutuwa bane. Wasu kuma suka ce ta yiwu kuma anan take roƙe mutu din, ya gama ga komai da yake so ya samu, duk abin da yake bukata ya samu, to ya Ubangiji ka karbi raina nan ina, wato ya Ubangiji ka karbi raina, wato yana neman ya mutu din ne. Suka ce wannan ya halatta ayi a shari'ar waɗanda suka gabata, mutun ya roƙa wa kansa mutuwa, saboda yana cikin ni'ima ta duniya da mulkin ta da jin dadin ta, saboda haka sai yayi bege Ubangiji ya hada shi da mutane na ƙwarai. Suka ce amma a shari'ar mu wannan bai halatta ba. Tawili na farko shine abin nan, na biyu shi yafi kamata ya zan shine za a dauka a wajen tafsirin wannan aya, tawaffani musliman, ka karbi raina ina musulmi, ba yana nufin yanzu ya Ubangiji ka kashe ni ba, saboda haka wannan shi yafi dacewa a dauka a matsayin fassara, wato Ubangiji yana roƙon Ubangiji ya karbi ransa lokacin da musuwarsa ta zo yana musulmi, wannan shine abin da ya kamata a dauka a matsayin fassara. Anas ya rawaito hadisi kamar da yake cikin Sahih Bukhari, Musnad na Imam Ahmad, afwan, Anas ibn Malik ya rawaito hadisi kamar da yake cikin Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal, daga manzo sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa la yatamanna yanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi fa in kana wala budda mutamanniyan al-mauta falyaqul allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Manzo yace kada ɗayanku ya kuskura yayi gurin ya mutu saboda wata cuta da ta sauka a kansa, wato saboda wata rashin lafiya ko wata damuwa ko wata musiba da ta auka masa, ya rika cewa ya Allah ka karbi raina, ya Allah ka kashe ni, kada ya rika yin haka, ballantana ya je ya rataye kansa ko ya sha dafi ya mutu, a ko gurin mutuwar ma kada yayi. Fa in kana wala budda mutamanniyan al-maut, in ya zan dole ne, dole ya zama masa dole sai yayi gurin mutuwa din, manzo yace Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran, ya Ubangiji ka raya ni idan har rayuwar ta zan ita ce alkhairi gare ni, ya Ubangiji ka banni da raina, wa tawaffani idza kanat al-wafatu khayran li, ka karbi raina idan mutuwar ce ta fi min alkhairi. Kaga anan bai nemi mutuwar take ba, ya bawa Allah zabi, idan rayuwa ta ita tafi alkhairi, ya Ubangiji ka banni da raina, ka fitar da ni daga bala'in da nake ciki, idan kuma mutuwar ce ta fi min alkhairi, ya Ubangiji ka gaggauta mutuwata domin in tarar da wannan alkhairin da ka aje mun. wannan hadisi akwai shi a cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yatamannayanna ahadukumul mauta bi dhurrin nazala bihi in kana muhsinan fayazdad wa in kana musian fala'allahu yasta'tib walakin liyaqul allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa amit wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li manzo sallallahu alaihi wasallam yace kada dayan ku ya kuskura yayi gurin ya mutu saboda wata wahala da ta saukan masa domin in kana muhsinan fayazdad in ya zan mutumin kwarai ne yana kyautatawa wato yana aikin kyautayi a nan duniya kaga in aka bashi rarar rayuwa aka jinkirta masa sai ya kara aikin alkhairi wa in kana musian in kuma mai aikin laifi ne fala allahu an yasta'tib ta yi ya tuba in aka bashi rarar rayuwa aka jinkirta masa ta yi ya tuba dole sai yayi guri to yace allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li wannan suka ce idan ya zan wata cuta ce ta musamman wacce shi ta shafa bata shafi addininsa ba amma idan fitina ce gamammiya wacce ana ganin tana ta make mutane cikin addininsu wannan ya bace wancan ya bace wani abu ya zo fitina kamar yanzu irin fitinar dujal da za ta zo misali wanda mutane za su yi ta fadawa cikin tarkonsa to idan mutum yana jin tsoron fitina a addininsa ne to suka ce babu laifi ya nemi mutuwa din ba laifi ya nemi mutuwa din suka ce wannan shine abinda masu sihirin nan da Fir'auna yasa aka taro masa su yayin da ya musu barazana zai kashe su sai suka ce rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin ya ubangiji ka ba mu hakuri juriya kuma ka karbi ranmu muna musulmi haka nan lokacin da Maryam alayhi salam bayan ta samu cikin Annabi Isa alayhi salam ga ta kuma bata da miji tana jin tsoron ta koma cikin mutananta a zarge ta da tayi lalata tayi zina wanda wannan yafi mata ciwo sama da komai kaga a lokacin sai ta ce ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ina ma na mutu kafin wannan rana ina ma na mutu kafin in ga wannan rana dan sun san mutane za su jefe ta da alfasha domin ba ta da miji gashi kuma ta yi ciki har ta haihu kuma haka din ya faru ai kaga tana zuwa kazafin da aka fara mata kenan ya maryamu da kanji ita shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki imra sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ce ya maryamu kin zo da wani kagaggen abu ya ukhta haruna ya yar uwar haruna babanki bai zama mutumin banza ba kaga anan kaga kamar suna fada mata bakan magana ne wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki ba mai zaman kanta bace kaga anan kamar suna mata shagube abinda ta ji tsoro kenan ubangiji madaukakin sarki ya sanya mata faraj mafita ya ainihin sa wannan yaro yayi magana ya furta musu cewa inni abdullahi atani alkitab waj'alani nabiyya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin addu'arsa yakan ce wa idza aratta biqaumin fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun ya allah idan har ka nufi fitinar wasu mutane a addinin su ya ubangiji ni ka karbi raina ba tare da na fitinu ba ya zo a cikin hadisin mahmud ibn labid wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ithnani yakrahuhuma ibnu adam yakrahu almaut walmaut khairun lilmu'mini min alfitan wa yakrahu qillata almali wa qillatu almali aqallu lilhisabi hadisi ne yana cikin musnad imam ahmad manzo sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda biyu ithnatani yakrahuhuma ibnu adam abubuwa guda biyu dan adam baya san su yakrahu almauta baya san mutuwa والموت خير للمؤمن من الفتن amma mutuwa ita tafi wa mu'mini alkhairi da ya fada cikin fitina a addininsa da ya fada cikin fitina da za ta raba shi da addininsa gare ya mutu dabi'a ce ta mutum baya san mutuwa ba wai mutum wanda yake ordinary ba hatta annabawa ma annabi Musa alaihi salam lokacin da kamar yanda yazo cikin sahihaini lokacin da Allah madaukakin sarki ya tura mala'ikan mutuwa ya je ya karbo ransa malaika mutuwa yana zuwa sai yace ajib rabbak amsa kiran ubangijinka annabi musa sai dalla masa mari har idan sa daya tsiyaye shikenan ya juya ya koma yace ya ubangiji ka tura ni zuwa arsba'astani ko arsaltani ila abdillahi yuridu almaut ka tura ni zuwa ga wani bawan ka wanda baya sanya mutu a watar wayar yake cewa ya rabbi inna musa faqa'a aini walaula karamatuhu alayka lashaqaqtu alay yake cewa ya ubangiji bawan ka musa ya tsaya min da ido ba dan mutun ne mai daraja da karamci a gurin ka ba da na wahalar da shi ina wane mutum annabi musa alayhi salam ba ya mare shi bane yana sanin cewa shi mala'ikan mutuwa ne hasha lahu annabi musa ba zai haka ba ya zai annabi musa ya san Allah ya aiko da mala'ika ya karbi ransa kawai ya mare mala'ikan kasa ai ba zai yiwu ba amma kai da a gidanka kana zaune kana hutawa kawai sai kaga wani ya duro ya ce kawo ranka ba ni ranka kaga ai yadda duk zaka kare kanka sai kai haka kawai kaga mutum katsan kawai yazo ya ce sallama ranka to haka yayi masa shigowa yayi kawai yace ajib rabbak ba wata shimfida kuma a suran mutum dan a wancan lokacin mala'ika yana zuwa ne daukar rai a suran mutum zai je a suran mutum to kawai kaga mutum yazo ya ce ajib rabbak ko kai ne sai kun yi dambe ce ajib rabbak to shine annabi Musa yana tashi sai mare shi annabi Musa yana da wannan in kuna tuna kissar sa da kazahu Musa faqaza alai nan da nan Musa ya masa kutufo sai gashi a ƙasa ita ce masu abin da suke cewa darbatul qadiya duka daya sai ga mutum ya fada a ƙasa ya fada shi ko shura bai yi ba saboda haka annabi Musa bai san mala'ikan mutuwa bane kuma a shari'ance idan mutum kawai ya shigo gidanka baka san shi ba kawai kaga wani karfar namiji kawai ya shigo gidanka kana da dama ka kare kanka koda kuwa wajen kare kanka zaka ma kashe shi ne wannan duk dokar duniya ta bada wannan dama matukar dai shi ya kawo maka ta'addanci a kanka duk da malamai suna cewa idan akwai hanyar da zaka kare kanka ba tare da ka kashe shi ba wannan shi yafi dacewa to annabi Musa kakkarfa ne yana mare shi sai ido ɗaya tsiyaye kaga wanda zai yi mari ido ɗaya tsiyaye ai ba karamin mutum bane kakkarfa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya leka dan uwansa ta kofa ba tare da izinin sa ba ya tsiyaye masa ido idan ya tsiyaye izin a banza saboda haka annabi Musa bai yi laifi ba da ya koma ya ce ubangiji ka aika ni gurin bawanka wanda baya son mutuwa sai ya ce ka je masa اذهب إليه وقل له الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فإن لك بكل شعرة توارت في يدك سنة yace da shi kaje ka gaya masa rayuwa yake so idan rayuwa yake so to ya sanya tafin hannunsa akan doran bayan bijimin sa duk abin da tafin hannun nan nasa ya rufe na gashi to yana da shekaru daidai wannan wato bijimin sa ka sa hannunka ka damki gashi ka san abin nan shekaru nawa zaka damko da yaje ya gaya masa ce to ubangiji na turo ni to yanzu kaga ya san daga Allah yake ya ce ka je ka samu wato bayan bijimin sa ka dora hannunka akai duk abin da hannunka ya rufe na gashi to Allah ya baka rayuwa daidai gwargwadon wannan sai ya ce summa ma sai kuma me sai ce almaut ya ce al'ana ya rab ashe kaga ba wai mutuwa yake gudu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da yace man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه wanda duk yaso haduwa da ubangiji zai so haduwa da shi wanda kuma duk ya nuna baya san haduwa da ubangiji ma zai ki haduwa da shi sahabbai suka ce a watar wayar Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ya rasulullahi kulluna yakrahu al-maut ai duk ba ma san mutuwa, wanda yake san mutuwa wannan shine mawdu'ul shahid, babu wani wanda yake san haka kawai ya mutu, ce kulluna yakrahul maut. Gashi kuma ka ce wanda yake san mutuwa ubangiji zai so abin nan zai so haduwa da shi, wanda baya san mutuwa kuma ubangiji ba zai so haduwa da shi. Sai yace ba haka bane, laysa kadhalika ya laysa zalika kadhalika ya Aisha, ba haka abin yake ba. Bawa musulmi yayin da mutuwa ta zo masa, ubangiji yakan sa a yi masa bushara da abin da zai samu na ni'ima a gurin ubangijinsa. Yayin da mala'ikun mutuwa suka zo su karɓi ran mumini, sai su yi masa bushara cewa to daga nan fa sai aljanna, saboda kaga zai so ai mutuwar. Haka nan kafiri shi kuma lokacin da mutuwa ta zo masa, a lokacin shi kuma za a yi masa bushara da gidan wuta, kaga ba zai so mutuwar ba. Ci to wannan shine ma'anar man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'a. Saboda haka idan aka ce maka da ka mutu ga mala'ika mutuwa ne, ce to mun zo mu karɓi ranka, kaga an zo da soso yana kanshi da wasu ɗan abin nan, ɗan kyalle masu kanshi masu haske da mala'iku masu kyan fuska, sun rako shi, sun rako mala'ikan da zai ɗau ranka. Kaga babu shakka zaka san cewa wannan tafiyar mai riba ce. Amma mutumin da zai ga wasu baƙaƙen mutane masu ƙahonni masu idanu jajawur sun zo, sannan sun taho kuma ga wani doyi, ga wani kyalle mai doyi su ma suna a gurin yana wari, kaga babu shakka wannan Allah ya kiyashe mu, ba zai so saduwa da ubangijinsa ba. Shi yasa Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaksibun. Wannan sifa ce ta wadanda ba musulmi ba, su ne za su samu wannan abin nan din a lokacin da fitina take faruwa wacce za ta shafi addinin mutum, a lokacin ya halatta mutum ya roki mutuwa, kamar yadda yazo a cikin hadisi innar rajula la yamurru bil qabr fa yaqulu ya laitani makana, lokacin bayyana dujal, idan dujal ya bayyana ya fitini duniya, mutum zai wuce ta gaban kabari ya rika gurin ina ma shine a cikin kabarin ba wanda yake ciki kwance ba, saboda irin bala'i da zai gani da ainihin fitintunu iri-iri waɗanda za su tayar masa da hankali. Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu, Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu akan musulunci, ya ainihin raya mu akan sa, ya kuma karɓi rayukan mu akan sa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sau hukuncin sani, saboda haka abinda muke cewa yima wani sujjada ba Allah ba haramun ne, idan ba da sunan bauta aka yi ba. Idan kuma da sunan bauta aka yi, to wannan ya zama wato ridda ce, shirka ce ga Allah. Saboda haka baya halatta a yi mauni sujjada. Wannan sujjada da ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka yi, wannan gaisuwa ce a lokacin su ana yinta. Musulunci da ya zo ya kulle ƙofofin da za su ba da dama a yi shirka, duk ƙofofi sai kulle su, duk wata ƙofa da za ta ba da dama a kai ga shirka, musulunci gaba ɗaya sai rufe su, don shi ne saƙo na ƙarshe. Babu wani annabi da za a turo daga ƙarshe bayan al'amura sun rikice ya zo da gyara. Don haka musulunci sai fi kowanne tsanantawa akan babin shirka, duk wata ƙofa da za ta kai ga shirka sai aka toshe ta. Don haka ba daidai ba ne. Lokacin da na yi magana akan wannan, wani abokina wanda muka yi karatu da shi, to ba layin mu ɗaya ba, sai yake cewa to na ji ka ce ba za a yi wa shehi sujjada ba. Na ce eh, Allah ne ya ce ba ni na ce ba. Sai ya ce to an yi wa annabi Yusuf ma, an yi wa Adamu ma, an yi wa Yusufu ma. To kaga maɗin to kaga wannan bai dace ba. Komin matsayin shehin da yake da shi baya ba zai kai matsayi na Allah ba, kuma ba zai kai matsayi na annabi sallallahu alaihi. To annabi ya ce ka a yi masa, to kaga ya kamata kowane ne aka zo za a yi masa sujjada ya hana. Wannan shi ne tarbiya ta musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gane, sai mu kwana anan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.